This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 5 ga watan Yuni. To biyo bayan wani murni da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya baiwa ministan kuɗi da ya gabatar masa da tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa, mun tuntuɓi masanin tattalin arziki Yushu Aliyu don ya yi mana fashin bakin wannan al'amari. Sai ya ce
abin da muke neman su kalla shine su duba irin fahon farashin da ke cikin tattalin arzikin ƙasa da irin buƙatu wanda ma'aikaci yake da shi mafi ƙaranci da kuma irin abubuwan da tattalin arzikin ke samarwa.
Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa, inda yau shirin zai duba wata ganawar da aka yi tsakanin shugabannin masu bukata ta musamman da kuma gwamnatin Nijar. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin da kuke ganin albashi mafi karanci zai yi ga 'yan Najeriya da ba su aikin karɓar albashi. Lambar wayar da za a kira ita ce 202-980-6850. Amma kafin nan dai ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Daruruwan mutane ne suka taru a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Jamena a yau Laraba domin tarbar ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatin ƙasar Chad ta ce ta tattaro farar hula domin tarbar Lavrov ne saboda shi ne babban jami'in wata ƙasa na farko da ya kai ziyara ƙasar bayan rantsar da Muhammad Idris Deby a matsayin shugaban Chadi da kuma kafa sabuwar gwamnati wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon da aka kafa tsawon shekaru uku a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. Daga cikin waɗanda suka je tarbar wakilin na Rasha har da Immaculate Jaida, wata 'yar kasuwa 'yar shekaru 38. Jaida ta ce tana sa ran Rasha, wacce take ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi noman alkama da sarrafa ta zuwa ƙasashen duniya, za ta baiwa Chad na'urori tare da koyawa ƙasar fasahohin noman zamani. Chad dai tana da manoma da isassun gonaki na noma alkama da shinkafa da masara da kuma kiwo, amma tana fama da ƙarancin abin sawa a baka. Ta ce tana sa ran Rasha za ta taimaka wa Chad wajen samar da ingantacciyar wutar lantarki ga kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba, gwamnatin Chad ta ce Lavrov zai tattauna akan hanyoyin yaƙi da ta'addanci masu inganci da inganta hulɗar soji, diplomasiya, tattalin arziki da kasuwanci tsakanin Chad da Rasha. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza, yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai harin ne akan wuraren 'yan ta'adda, ciki har da sansanin soji da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a Da'ir Albala da Buraij. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin Rafa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci wani yanki na arewacin Isra'ila a kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon, inda sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah ke musayar wuta kusan tun da aka fara yakin Gaza, kuma ana fargabar rikicin zai faɗaɗa a yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakaran Rasha sun kai hari cikin dare da jiragen sama marasa matuƙi guda 22, yayin da jami'a a yankin Mykolaiv na Ukraine suka ba da rahoton cewa gidaje sun lalace. Rundunar sojan sama ta Ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo dukan jiragen marasa matuki guda 22 a yankunan Mykolaiv, Dnipro, Kherson, Poltava da kuma Sumy. Vitali Kim, gwamnan yankin Mykolaiv, ya faɗa ta Telegram cewa tarkacen jiragen sun lalata wani gida gaba daya, sun kuma shafi wasu gidajen guda 10, sai dai babu wanda ya jikkata. Philip Pronin, gwamnan Poltava, shi ma ta Telegram ya faɗi cewa harin na Rasha ya jikkata mutum guda, ya kuma lalata wata masana'anta. A Dnipro kuma, gwamna Sarhi Lysak ya ce harin na jirgin sama mara matuki ya lalata gidajen zama guda 5 da gidajen gona guda 3 da wasu layukan wutar lantarki. A ƙarshe, haɗakar jam'iyyar da ke ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Indian Narendra Modi ta lashe zaben majalisar dokokin ƙasar da ɗan rinjaye, amma nasarar da 'yan adawa suka samu ta sa yawan mambobin jam'iyyar Modi raguwa, abinda ke nuna cewa farin jininsa na dasashewa bayan shafe shekara 10 akan karagar mulki. Jam'iyyar BJP ta Modi tare da abokan haɗakarta sun samu kujeru 294 daga cikin kujeru 543 a majalisar wakilan ƙasar. A cikin wani saƙo da ya sanya a shafin X, Modi ya ce jama'a na da ƙwarin gwiwa akan jam'iyyar NDA karo na 3 a jere. Wannan wata babban nasara ce a tarihin Indiya. Modi ya tabbatarwa jama'a cewa za su dora akan kyawawan ayyukan da suka yi a cikin shekaru 10 da suka wuce don cimma fatan jama'a. Jam'iyyar National Democratic Alliance, wato NDA, ita ce jam'iyyar haɗakar da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar BJP.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci ministan kudin Najeriya Wole Edun da ya gabatar masa da tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa. Don haka mun tuntubi masanin tattalin arziki Yushau Aliyu don ya mana fashin bakin wannan mataki da shugaban Tinubu ya dauka na kawo ƙarshen takaddamarsa da kungiyar kwadugon Najeriya NLC don ya wato masu jin wato sashin Hausa na muryar Amurka su fahimci abinda ake ciki. Sai ya ce
wannan umarni da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi umarni ne wanda ya nuna cewa shi shugaba ne, sannan kuma ya sake tabbatar ma 'yan ƙasa cewa idan ba a ga wani abu ba to kaga shi din ne dai za a tuntuɓa. Sannan kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ne ya fara yin alkawari bayan an zaɓe shi a 2023. Ya yi alkawarin zai samar da wadataccen albashi ga ma'aikatan Najeriya, wanda kuma a yanzu din nan shekara ɗaya curke nan ana ta kai komo wajen samar da mafi ƙarancin albashi ga 'yan Najeriya. Saboda haka umarni ne wanda yake cike da ma'anoni da yawa.
Ganin cewa ba ma'aikatan gwamnati ne kadai ƙarin albashi zai tasiri kansu ba, a ganinka nawa ne albashi mafi ƙaranci da zai adalci ga kowane ɗan Najeriya?
So shi dai wannan kwamiti da aka samar na kokarin samar da mafi karancin albashi, akwai gwamnonin jihohi a ciki, akwai wakilan gwamnatin tarayya, sannan akwai wakilan 'yan kasuwa ko kuma duk waɗanda suke da ayyuka a cikin tattalin arzikin a wajen gwamnati. To kaga an samar da cikakken wakilci a cikin kwamitin. Abin da muke neman su kalla shine su duba irin fahon farashin da ke cikin tattalin arzikin ƙasa da irin buƙatu wanda ma'aikaci yake da shi mafi ƙaranci wanda zai iya rayuwa a matsayinsa na ɗan ƙasa, da kuma irin abubuwan da tattalin arzikin ke samarwa.
A ganinka rage biyan masu riƙe da mukamin siyasa kamar sanatoci da dai sauransu ɗumbin albashi da allowance zai taimaka ma tattalin arzikin Najeriya da ma samar da kuɗin biyan ma'aikata yadda ya kamata kamar yadda wasu ke hasashe?
Wato duk kokarin da zaka yi ka ce a rage albashin da aka riga aka samu ma ƴan siyasa, wanda ƴan siyasa ne da kansu suka samar da waɗannan muhalli tun bayan dawowa turbar demokradiyya 1999 har zuwa yau, da kuma yanda aka yi ƴan siyasa suka yi amfani da wannan hukuma wacce take ƙayyade rabon arzikin ƙasa da kuma tsarin albashin manya ƴan siyasa, wato Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission. Ba yanda za a yi ka ce a ɗauki abin da aka riga aka yi doka kuma kai tunanin wanda suka yi dokan za su sake yin doka da abin da zai rage abin da suke ɗauka, saboda su ɗin ma kullun abin da suke kallo a cikin tattalin arzikin ƙasan shine yadda ita rayuwarsu za ta inganta, harkan siyasar su inganta. Amma a bisa shawara raba arzikin ƙasan ne dole ya kamata ita wannan hukuma ta rinka dubawa nan gaba, ta rinka duba manyan ƴan siyasa, ta kuma rinka duba irin dukiyar da ya kamata a ware musu, a ware ma jahohi, a ware ma ƙananan hukumomi, sannan a ware ma kowane irin jami'i da zai fito ta sifar siyasa. Wannan ne shi nake kallo.
Ina mafita game da yawan yajin aiki a Najeriya wanda kafin a sasanta ƙasar kan yi ɗumbin asara?
To shi dai yajin aiki ba za a ce za a yi bankwana da shi kwata-kwata ba, saboda tsare-tsaren ƙungiyoyin ƙwadigo tsare-tsare ne da ya nuna akwai matakai daban-daban da sukan ɗauka wajen samun biyan buƙatu waɗanda ya shafi ayyukan da suke gudanarwa, saboda canjin yanayin aikin ko kuma canjin yanayin tattalin arzikin ƙasa ko kuma canjin yanayin mu'amala tsakanin ma'aikaci da wanda ya ɗauke shi aiki. Sai dai abin da muke ta gani zai taimaka shine duk yarjiniyoyi da aka shiga da ƴan ƙwadugo, to a tabbatar an cimma an shiga yarjiniyoyin da ake da yaƙini za a iya aiwatar da su.
Malam Yusha'u Aliyu kenan, wani masanin tattalin arziki a Najeriya, akan wannan batu na yadda ƙarin albashi mafi ƙaranci zai shafi waɗanda ba su karɓar albashi. Za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku an jima. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya an ji yadda hukumomi da ƙungiyoyi ke tantaunawa kan hanyoyin ƙaddamar da wata katin alfarma domin wasu buƙata ta musamman a jamhuriyar Niger, wato carte d'égalité de chance a faransance, wacce za ta ƙara wa nakasassu damar samun gatanci a fannoni da dama. To amma kafin mu kai ga wannan batu, a yau ɗin za mu fara ne da ganawar da aka yi a tsakanin shugabannin nakasassu da shugaban majalisar CNSP Janar Chani, shugaban kawancan kungiyoyin masu bukata ta musamman na jihar Yamai Habibu Abdullahi, ya bayyana wa wannan shiri makasudin wannan haduwa.
Masu bukata na musamman na Niger, mu yau ba mu da wuri na dindindin wanda za a cewa ga shi yau aka zo za a ganin masu bukata na musamman ga wurinsu na dindindin da ci a CGN-su na abu, kaga wannan ofishi babba wanda za a cewa ga shi namu ne namu na wutanmu. Daga kaga wannan akwai matsala, dole muka kai wannan kuka muke son to a sama mana wannan wuri na dindindin. To kuma kashi 80 cikin 100 yau sai mu ga duka mutane ne masu kokari su yi aikin hannu suwa kana su gudunmuwa don daukar da kansu da kansu. Za ka ganin mutane irin yadda suka ba da goyon baya na aikin hannu da kuma irin aikin hannu na kalite. Don ku nan ma muna son a ƙara bunƙasa wannan aikin hannu, wannan masu aikin hannu su aikin da suka yi na hannu ya zamanto zai ci da su, zai kuma ɗauka iyalinsu. Mu nisanci hanyar bara Na uku shine babban asusu namu wanda aka ce ma fund this weekend na person handicapped wanda ke kawo tallafi na taimaka ma mutane masu nakasa sai ya zamanto wannan fund an kace shi tun 2018 kaga wannan babban bakin ciki na wannan fund din shine aka taimaka ma masu aikin hannu shine ake taimaka ma mutane masu zai neman ilimi mai zurfi su ne ake taimaka ma mutane da yawa ta fanni iri-iri akwai mu da doka da ta ba mu kashi 5 cikin 100 na dauki ma'aikata to wannan dokan muke son a tabbatar da ita a zamantu masu bukata na musamman masu ilimi in dai ka kai ka da ilimin ka ka da aikin ka ka iya aikin ka to a dauke ka aiki da dokar ta yi aiki tsakanin da Allah har ya zamantu da sanki fursan ma ta kai ko dipursan kashi 10 cikin 100 shine mu a babban kokan da muke son a kara yi mana wannan abun akwai wata doka kungiyoyin kasashe da kasa sun ka samu laluwa in Marrakesh wanda document ne wanda shi ma zai kama ma mutane kaman waɗanda ba su gani ko waɗanda da hannu wanda ya zamanto ka samu matsala ta hannu wanda zai dawo cikin wannan document din akwai abubuwa da yawa na tallafi wanda zai zamanto mutane za su samu a samu ayi maganin waɗannan matsaloli nasu duka don ko wannan doka duka mun kwatanta mishi ga irin matsalolin da muka taimaka kai ma shugaban kasa kuma muka tattauna bisa kan haka nan
To idan muka koma kan katin da ake shirin kaddamarwa shugabannin na kasassu na kasa sun dukufa da ayyukan waye kai a game da batun cancantar mallakar wannan kati mai hangen samar da daidaito a tsakanin mutanen da ke da tawaya da sauran jama'ar Niger wannan na matsayin rigakafin dukkan wani yunkurin kutse daga waje ganin yadda sautari ake samun masu saka rigar na kasassu a lokutan da wata gajiya ta samu asusun UNICEF da ke fafutukar ganin yaran da ke da tawaya sun mori yancin da dokokin kasa da kasa suka yi tanadi wa yara kanana na bin diddigin wannan shiri ga ci gaban hirar da muka yi da Sido Nuhu Umaru na gamayyar kungiyoyin Federation ta kasa
UNICEF ya dauki alkawarin ya dafa ma gwamnatin Niger domin aiwatar da wannan katin kuma mata da yara su ne na farko ma wanda za su kwarcin gajiyar wannan katin za a evaluate a tantance mata da yara 4,550 wanda za a ba su tallafi na shekara 3 kamar in an tantance su za a fara ba su kartunan wannan legality de chance sannan kuma a tallafa musu har shekara 3 wanda wata zuwa wata za a yi musu cash transfer kamar kuɗi na za a turo musu yara su samu daman su tafi local mata kuma su samu dama su yi ayyuka kamar sabuni da ayyuka dai idan project din ya kare suna iya daukar nauyin kansu da kansu so mu abin da muka sa gaba shine waya kanun masu hannu da shuni su kara ba da taimako ga gwamnati saboda gwamnati ta samu ta idadda alkawarin ta dauka da mutane masu nakasa na biyu shine waya kanun mutane masu nakasa su kankansu domin su kula da wannan katin kuma su yi aiki da shi a cikin yanda doka ta tsara kun san a hakikanin gaskiya da dama ana dokoki ana ba kuma mutane masu nakasa wadansu alhorma amma wata rana sai gani in ba ta gari za su kama alhormomin nan da aka ba mutane masu nakasa sai su ta amfani da shi a lokacin su ba su da wata nakasa misali zan dauko maka kaso da aka ware ma mutane masu nakasa in kaman za a dauka ma'aikata a cikin ma'aikata 100 za a ware ma mutane masu nakasa kaso 5 to malam Sulay wata rana sai ka gani wani bai da wani nakasa amma kawai dan san banza sai ka ga ya zo a lokacin ne zai fara neman mu an ya nemi kartin ta mambobin mu domin ya je a yi mishi certificate na shi nakasashe ne kai har da certificate na ƙarya ma muka saba gani wanda aka ma mutane wai su nakasassu ne domin su ci amfanin wannan kada wani mutum ya samu kafa ya shiga domin yayi umfani da wannan katin saboda katin nan gwamnati na hudda arziki ne domin tabbatar da shi to wannan shine muke kira ga babban murya ga mutane su masu nakasa idan Allah ya tabbatar da wannan katin mu zaman to mu dukan masu tsaron wannan katin ne domin kada wani ya samu yayi umfani da mu ya barnata mana kuɗi na gwamnati
So, masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin mu Siddo Nuhu Umaru da Habibu Abdullahi dake birnin Yamai a jamhuriyar Niger sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
To gaida Suleiman to yanzu fa lokaci yayi da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda ake ganin ƙara albashi mafi karanci zai shafi ƴan Najeriya da ba su karbar albashi kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-8-0 muna sauraron ku da alamar akwai kira daga Niger wake kallai
Allo assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Babban mai sauraron ku Abdu Fasko Ungwar Wada ta kawo shi Muro Niger.
To Mallam Abdu muna jin.
To ra'ayina da zan bada bisa ga zan ce wannan na karamtan albashi wanda za a ba kamar ma'aikata wanda adda karamin wanda an ka diba kuma an kai nazari to sai mu ce lalle wannan tsarin da an ka dauko yayi daidai tun da shawara ce wanda za ta kunhwane 'yan ƙasa amma muna so bisabillahi kamar yanzu a tsaya a yi nazari a diba a gani wanga hali da ƙasa take ciki na tsadar rayuwan ga kuma gashi tattalin arziki ya ja baya kenan ya kamata a diba a gani inda matsala take a ƙara bunƙasa mu su ma samu abinci don talaka shi ma ya samu ya rage wata wahala.
To mun gode daga Niger kuma bari mu zo Najeriya Jigawa wake kan layi daga jihar Jigawa. To muna jin ka.
To gaskiya wannan karin albashi da an kwadago suke fama mu wadannan suke suna da kansu ne. Domin idan dan talaka suke kamar wannan tsadar rayuwa ta al'umma sai ai magana akan ta amma su ta kansu suke mu wadannan mu suke ba.
To baka ganin idan aka Okay. To mun gode da ra'ayinka daga jiga bari mu kada karaye. Wake kan layi a karaye.
Mansur ne da karaye Kano.
To muna jin ka.
Hello?
Muna jin ka daga karaye. Wake kan layi daga karaye.
Mansur da Kajawo.
Muna jin ka Malam Mansur.
To abin da ya kamata yan kwatago su tun lokacin da aka danga tallafin man fetur ya kamata a ce. Ya kamata a ce sun yaji aiki. Hello?
Eh muna jin ka. Me yasa ka ce haka?
Yawwa saboda shi ne ya shafi kowa da kowa a ƙasar ba wanda ya za ya shafi sai kamar misali a ce kawai ya ma'aikatan kwata-kwata su nawa ne a kan mutanen da ke Najeriya.
To mun gode na ƙarayi daga nan kun bari mu kaɗa fatakwal wake kan layi a fatakwal.
Salamu alaikum kana magana da Bala Yakubu daga Fatakot mutumin Jigawa state mara da local kama.
To menene ra'ayinka?
Akan karin albashi da ake fitarwa fitaka a yi. To mu dai ra'ayin mu dai ni ga ina sai dai mu ce Allah mana zafi mu sai alkhairi. Saboda mu wannan karin albashi a da shi ba shi yasa da rayuwa dai muna cikin ta. Kagare?
Eh.
Yawwa ko a ƙara albashi ko kira a ƙara albashi ke tsadar kullum hawa ta ke ne ɗan kasuwa ne yau ba furashi ba shi da wani ɗan kasuwa ba su da wani furashi yau sai ka je kasuwa ka siyo abu naira 100 kuma sai ma ta sai ma 150.
To mun gode da ra'ayinka kamar muka ce muna so mu ji yadda kuke ganin wannan ƙarin albashi zai yi tasiri kan waɗanda ba su ansar albashi daga Nasarawa wake kan layi.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bari.
To muna jin ka.
To alhamdulillahi yana da matuƙar muhimmanci a ce ma'aikata a Najeriya su samu wannan kari na albashi. Don kuwa samu su kusan shi ne samun al'umma. A duk lokacin da an ce an yi biya sai ƙara walwala kasuwanni ana cinikayya kusan kowa sai ka ga kuɗi ya shiga nusu amma da a lokacin an ce ba karin ba wannan karin ko kuma ba ya albashi ba to sai ga mutane suna cikin wani hali mu yana goyon bayan a kara musu wannan kudi saboda samu su shine namu mun gwarin da ba mu aikin gwamnati.
To mun gode lalle kai bayani daga Nasarawa. Bari mu je mu kwanta gora. Wake kalla yi a kwanta gora?
Kalla ba sun gana magana da injiniya mai jerin makeri kwanta gora jihar Niger.
To injiniya muna jin ka.
Wato gaskiya ara albashin nan iya hizama alheri saboda gaskiya kananan ma'aikata suna cikin wani hali. To in aka ƙara albashin da wanda bai aikin da dan kasuwa duk za a ga bambancin ci gaba a din, amma an bar ƙaramin ma'aikaci na asa kuɗin da ko wata guda ba za su make wani ba. To gaskiya kaga da kai ba. Sannan ga manya-manyan ma'aikata suna kwashe kuɗi su ba ƙanani suna cikin halin ani a su. Gaskiya ba dai ya dace ƙananan ma'aikata a ƙara musu albashi mai tsoka wanda zai isa musu hidima ko da dai na kwana 20 haka.
To mun gode daga kwanta gora. Kuma bari mu je Niger. Wake kalla yi a Niger?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Umma mala alina shugaban kula more arewa a nan dogon bisa cikin jamhuriyar Niger.
Muna jin
ka. Ina so ba da yi da ga wannan cikin kucin da aka kai har albashi na kamar kananan ma'aikata. Su ma kare mai kasuwa su da iyali. Kinan wata an tsara ma manya. Su ma ya kamata ko ba su karɓa albashi ya kamata su ma a kyauta musu. Saboda tsaro ta hanyar tsashin mana Afirka. Ba Niger ko Nigeria ba dukkan cikin kasashen Afirka ko ina karar rayuwa yawa.
To mun gode Malam Ali daga Niger. Kuma bari mu je a jihar Niger. Wake kalla yi a jihar Niger?
Muhammad Danjuma ke kalla yi a jihar Niger, kamfanin Bozi.
To muna jin ka.
Ato gaskiya albashi abin da ya kamata a cikin fada albashi nan.
Kadan yi nisa da rediyonka. Kadan yi nisa da rediyonka.
Na kauce wa zane don.
To ci gaba.
Idan ba a ba da albashi 250,000 ba, to su ma 'yan kasuwan da kuma kawo Najeriya wallahi ba za su samu biyan bukatu su yadda ya kamata ba. Amma lokacin da za a ba da albashi sun da ya cancanta da ma'aikata, ba ɗaya kasa za ta sabu. Saboda albashin ba tsaya zai yi hannun ma'aikaci ba. Zai je ne hannun 'yan kasuwa da lebori kai hata anguwan da suke sai an gane an samu albashi.
To mun gode maku da kuka saurari. Wato to bari mu koma Rijau. Ban mu kammala ba. Wake kalla yi a Rijau?
Kamar Elda ne Sanuwa ce, kamar ne Elda ne FCC.
To muna jin
ba da shara akan tsarin albashi yana kira ƙara musu ya kai kamar 90,000 ko 60,000, amma buƙatar mu mafi girma duniya a yi ƙoƙari mai girma shugaban ƙasa a ba ƙananan hukumomi kudin su. In ba haka ba Najeriya ba za ta samu tattalin arzikin ƙasa ba. A ba ƙananan hukumomi kuɗi yana da kyau, amma albashin nan kada ya wuce 90,000 ya zama kowane ma'aikaci zai tashi da 300,000 a yini.
To masu sauraron mu, mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To a taƙaice, ɗaruruwan mutane ne suka taru a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Jamena a yau Laraba domin tarbar ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatin ƙasar Chadi ta ce ta tattaro farar hula domin tarbar Lavrov ne saboda shi ne babban jami'in wata ƙasa na farko da ya kai ziyara ƙasar bayan rantsar da Muhammad Idris Deby a matsayin shugaban Chadi da kuma kafa sabuwar gwamnati wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon da aka kafa tsawon shekaru uku a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai harin ne akan wuraren 'yan ta'adda, ciki har da sansanin soja da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a Dayar Albala da Buraij. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin Rafa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen lokacin da za kuma a ji cikakken rahoto kan tuhumar tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai da wasu mukarrabansa da majalisar dokokin jihar ke yi na wawurar fiye da naira biliyan 423 cikin shekaru 8. Yanzu dai a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Gration da kuma engineer mu na yanzu Patrick Day, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.